sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare wanda ya daidai da karfe 3 na yammaci agogon gundumar Columbia. A wannan rana ta Juma'a 18 ga watan Disambar shekara ta 2020, Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikinmu. Muka sake dawo muku a cikin shirin. Muna tafa da rahoto akan irin halin da yaran nan da aka sace a makarantar kwana ta karamar hukumar kankara suka tsinci kansu a hannun 'yan bindiga, da kuma yadda suke yanzu haka a birnin na Katsina. Daga bisani sai mu leka jamhuriyar Nijar, inda ake bikin cika shekaru 62 da samun 'yanci daga Turawan mulkin mallaka. Muna kuma tafi da wasu rahotanni. Bayan nan sai mu kawo muku labaran wasanni a takaice, wanda kuma muke tafe da shirinmu na musamman daga jamhuriyar Kamaru. Amma duka mu kai ga waɗannan, sai mun fara jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kamar kowace shekara a daidai wannan rana ta 18 ga watan Disamba, Nijar take bikin sallar ranar da ta zamo jamhuriya, yayin a shekarun baya-bayan nan hukumomi suka canja mata fuska, ake haduwa ana yin jiha-jiha. Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta hada mana rahoto akai.
Shekaru 62 kenan da Nijar ta zamo jamhuriya. Tsawon wannan lokaci wani ci gaba ko akasin haka ne 'yan kasar suka gani? Ga dai abin da wasu da na hira da suke cewa.
Sunana dai Adamu Madu. Na farko dai muna godiya sosai da Allah ya gwada muna wannan rana, kasar mu Nijar ta zama jamhuriya. Sai mu ce alhamdulillah, saboda yau Nijar kowa ya shigo ta ya san da ya shigo ƙasa ba kamar da ba, don ta hurhura sosai saboda irin ayyuka da muka gani. Akan samu wurare waɗanda lalle har yanzu suna da saura, amma gaskiya motsiya hilabewa ga yanda anka motsa sai mu ce to gaskiya alhamdulillah.
Gali Dauda kun bana, amma mun ga abubuwan ya zo kamar da Lamidiya. To Allah shi musamman ne yasa kaga hal adizi da samun ma da aka saba dan akara ba da damal wannan himmal wannan ranar adifar da aka yi sallah ta bana an dage ta ba ai ba ta yi ba saboda fitatu wancan hujjoji wanda su masu tsara su suka sani.
Sunana Mallam Mamangala Dima Talaka ne, mazaunin unguwar Kwaliya. A dai can da cikin shekaru da muka sani akan zo a taru a gwada abubuwan da kasa take da kwai, amma soji ne su zo su yi play da sauransu, kuma 'yan makaranta ne. Yau aka waye gari har su mutane na zamani wanda suke jagorancin kasa ta kalkashin demokradiyya sai suke zawowa wannan a bikin wannan sallai sai suke yin shi kamulide. Kuma dama ce wanda a kowane lokaci digirin da aka je sai an dura mai kuɗi, an yi gine-gine na zamani, an yi abubuwa da dama na cigaba, wanda ba karamin cigaba ba ne.
Daga nasu waje 'yan kungiyar Farar Hula me za su iya cewa game da wannan rana? Sadatu Iliya dan Malam na kungiyar Farar Hula ta MPCR cewa a wancan lokaci da Nijar din ta samu jamhuriya an ga ci gaba, duk da dai yanzu ma tsarin da hukumomi suka dauka na wannan rana ba laifi.
Ci gaban da aka samu shi, akwai hukumomi na jamhuriya, akwai kundin tsarin mulki, akwai inci da aka ba dan adam a rubuce, kuma an samu ci gaba da dama tunda an samu wasu abubuwa da Nijar ta samu kamar ta fannin gine-gine da wasu masana'antu. Amma kuma aka diba ta ga fannin siyasa akwai jaba shi ne a gaskiya. A da talaka yana tsoron doka, an san da a Nijar babu cin hanci da rashawa, akwai ilimi tsari mai bada ilimi ingantattu tsarin gina jahohi da aka dauko tun dai mulki.
Tamar Abari, muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Nijar.
To mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da uwar gidansa Karen Pence sun karbi allurar rigakafin ta farko ta COVID-19 kai tsaye ta talabijin a wani kokarin nuna wa jama'a cewa allurar ba ta da illa. Pence da matarsa sun karbi allurar a asibitin Walter Reed Medical Center kusa da birnin Washington DC. Bayan allurar rigakafin, Pence ya yi magana da manema labarai, inda ya kwatanta lamarin a matsayin mako mai cike da tarihi. Yana mai nuni da allurar da ya yi. Zababban shugaban kasar Joe Biden ya faɗa wa kafar labarai ta NBC cewa yana sa ran karɓar tasa allurar cikin mako mai zuwa. Jami'ai a Afghanistan sun ce fashewar wani bom a yau Juma'a ta kashe akalla fararen hula 15, galibinsu yara ƙanana, a gabashin lardin Ghazni. Kakakin ma'aikata cikin gida ta Afghanistan, Tariq Aryan, ya ce an hada abubuwan fashewar ne a cikin wani keke ne kafa uku, wanda aka ajiye shi a kusa da wani taron biki a gundumar Gilan, yayin da ake karanta littafin Al-Qur'ani mai tsarki a lokacin. Ya kara da cewa mummunan harin ta kuma raunata akalla mutane 20. Mafi yawan waɗanda harin na ranar Juma'a ya rutsa da su an ce shekarunsu ba su wuce 18 ba. Ba a dai san wanda ya ajiye wannan keken ba a kusa da wajen taron.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai mu shiga taskar rahotanni. Tun bayan sace ɗalibai 'yan makarantar sakandare da ke karamar hukumar kankara a makon da ya gabata, iyayen yaran, gwamnati da ma kasashen ketare suka maida hankalinsu akan hanyoyi da suka kamata a bi don kubutar da yaran. Allah cikin ikonsa kuwa ya takaita ma yaran wahala, inda muka ruwaito muku a jiya cewar an kubutar da su. To kowane hali suka tsinci kansu tun daga jiyar har zuwa yau. Sani Shu'aibu manumfashi ya aiko mana da rahoton halin da yaran da iyayensu suke ciki.
Su dai waɗannan ɗalibai a karan farko jiya sun ci abinci da suka iso, hakanan kuma da safen nan sun yi kalaci sabanin abin da ake basu, kamar yadda wannan yaro ya gaya mani.
Lokacin cin abinci kuma idan ka suka ba mu kamar ɗanyen wake da sai haka, ba za su ƙara ba mu abinci ba sai can
irin
ɗanye.
Haka
za mu ci shi mu tara kankasar shi. Sai san irin da maraita haka wajen biyar za su iya kawo mana kuli ko su ba da wake haka wanda bai dahu ba su ba da su sa ɗan gishiri kowa a 'yan mai a hannet.
To wajen bacci ba da daddare?
Wajen bacci saman ƙasa muke kwanciya, duk ga sanyi sama ma duk wajen bishiyu ne, ga kusa da kogi ga sanyin kogi ga sanyin ƙasa, haka muke kwanciya tuburbuɗi ko a wani lallaɓawa.
Baya ga haka na samu zantawa da shi kwamishinan ilimi, in ji shin yaya ya ji game da wannan al'amari da Allah ya sa aka samu waɗannan yara.
To alhamdulillah ba abin da zan yi sai in fara ma Allah godiya da ya nuna mun wannan lokaci.
Sai ka dai me zaka ce wa iyaye dan ranar farko din nan da ka je sun koka?
To yanzu sai in ce musu san barka, mun gode kwarai a ƙara yi mun addu'o'i, addu'o'in nan da jajircewa gwamnati ita ta kai mu ga nasara. Saboda haka muna kira ga iyaye cewa duk sanda abu ya faru a ƙara koma ga Allah, ai hakuri.
Su kuma waɗannan iyaye su biyu ba su riga sun auna ido da 'ya'yansu ba, saboda haka hankalinsu a tashi yake.
Sunana Saminu Ibrahim.
Bala Saminu, yaya batun labarin yaranka?
To yanzu abin da ya kawo ni kenan shi ne ke fata nake rugugun Ubangiji Allah haɗa da shin ganshi.
Yanzu tun jiya da suka zo da daddare da kuma safiya na duka didi ba mu ganshi ko
ku? Ka san na zo daga nesa ne, ba nan nake zama ka sanar ba. Ni mutumin gangara ne, kankara kuma kuka shi da nake. So da yanzu da kuka shi da nake zuwa na kenan yanzu. So addu'a da nake Allah goda mu shi ma mu ganshi a ido. So mun san halin da yake ciki. Shi ne addu'a nake maka.
Allah ya sa a dace, Allah kuma ya kiyaye daga
wannan lafiya.
Nima ba
to ga wasa baiwa Allah Hajiya, ya sunanki?
Sunana Maryam Salis Taranci.
To ya labarin yaron ki?
To labarin yaro na dai mun ga yara sun wuce cikin mota a jikata, amma mun gode ma Allah, mun gode ma jami'an tsaro da suka taimaka mamu har suka kwato mamu wa'annan yaya. Su ma Allah ya musu albarka ya raba su da sharrin mutun da na alija. Mun kuma gode ma al'umma gaba ɗaya sun taya mu da addu'a. Allah ya kubutar mana da wa'annan yaya, saboda ba wanda ya mamu wannan magani sai Allah. Mun ga aya Allah ta yi aiki, Allah kuma ya kara mu annabi daraja sallallahu alaihi wa sallam.
Ya yaro naki kin ganshi?
Ban ganshi ba kuma ban yi magana da shi ba har yanzu.
To Allah ya sa a ganshi. To ya zuwa lokacin da baka hada wannan shiri, ana sa ran zuwan mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari zai zo ya gana da su a sansanin Alhazaina jihar Katsina akan hanyarsa ta komawa gida Abuja a ƙarshen ziyarar mako guda na ƙashin kansa da ya je mahaifarsa wato Daura. Sani Shabi Malafashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Da fatar Allah ya kawo ƙarshen irin waɗannan matsalolin. A jamhuriyar Nijar kuwa bikin cika shekaru 62 aka yi da samun 'yancin ƙasar daga hannun turawan mulkin mallaka daga Faransa. Tamar Abari ta yi mana nazarin wannan ranar da kuma irin muhimmancin da take da shi ga 'yan ƙasar.
Shekaru 62 kenan da Niger ta zama jamhuriya tsawon wannan lokaci wani ci gaba ko aka san haka ne ƴan kasar suka gani ga dai abin da wasu da na hira da suke cewa
sunana dai Adamu Madu na farko dai muna godiya sosai da Allah ya gwada muna wannan rana kasar mu Niger ta zama jamhuriya sai mu ce alhamdulillah saboda yau Niger kowa ya shigo ta ya san da ya shigo ƙasa ba kamar da ba mudan ta hurhura sosai saboda irin ayyuka da muka gani akan samu wurare waɗanda lalle har yanzu suna da saura amma gaskiya motsiya hilabewa ga yanda anka motsa sai mu ce to gaskiya alhamdulillah
gali dauda kun bana amma mun ga abubuwan yazo kama da lamidiya to Allah shi musamman ne ne yasa kaga hal adizu December ma da aka saba dan a ƙara ba da damar wannan himmal wannan ranar adifar da aka yi sallah ta bana an dage ta ba ai ba ta yi ba saboda fitatowan su hujuji wanda su masu tsara su suka san tadar mu abinda muke fata a nan a garin ya kasance ramon dalilin da yasa ba yi ba suna dalili ne wanda za su iya bada hujja kuma za ta gamshi al'umma ya kamata a matsayin mu na yan kasa mu kwatanta jin dadin mu zo mu zamana a yi tunani a ga menene ya kamata kasar da ya kamata a ce ta samu menene ba ta samu ba ya kamata abin a same shi ya ne za a yanda wasu matsalolin a gyara kuma menene amfanin da muka samu
sunana Malam Mamangala Dima Talaka ne mazaunin unguwar Kwalliya ita dai wannan sallah ce ingantatta mai kyau tunda ta ba mu damar cewa mu gane Niger ta samu shigida ta cewa ita ma jamhuriya ce mai zaman kanta a dai can da cikin shekaru da muka sani akan zo a taru a gwada abubuwan da kasar take da kai ma soji ne su zo su yi display da sauransu ma ɗan makaranta yau aka waye gari har su mutane na zamani wanda suke jagorancin kasa ta kalkashin demokradiyya sai suke zauwa wannan a bikin wannan sallai sai suke yin shi kamulli dai kamulli dai kuma dama ce wanda a kowane lokaci duk garin da aka je sai an dura mai kuɗi an yi gine-gine na zamani an yi abubuwa da dama na cigaba wannan ba karamin cigaba ba ne
daga nasu waje ƴan kungiyar Hawar Hula me za su iya cewa game da wannan rana Sadat Iliya dan Malam na kungiyar Hawar Hula ta MPCR cewa a wancan lokaci da Niger din ta samu jamhuriya an ga ci gaba duk da dai yanzu ma tsarin da hukumomi suka dauka na wannan rana ba laifi
ci gaban da aka samu shi akwai hukumomi na jamhuriya akwai kundin tsarin mulki akwai inci da aka ba dan adam a rubuce kuma an samu ci gaba da dama tunda an samu wasu abubuwa da Niger ta samu kamar ta fannin gine-gine da wasu masana'antu da wasu arziki ma ko wanda da babu su amma kuma aka diba ta ga fannin siyasa akwai ja ba shine a gaskiya a da talaka yana tsoron doka an san da a Niger babu cin hanci da rashawa akwai ilimi tsari mai ba da ilimi ingantattun tsarin gina jahohi da aka dauko tun dai mulki a gama a wani babban birni na cikin kasan mu cikin biranen mu takwas aje a kawa ta wannan garin a gamu gaba ɗaya kasa ta gamu a hada kai a sada zumunta a hada kai ɗan kasa kin ga wannan abu ne mai kyau saboda na farko yana ba jahohi damar su samu su kyautatu a gina su abubuwan da babu hanyoyi ne ma'aikatu ne tasirin shi ne na yadda za a hada kowace jiha a gurin a gamu a yi wasanni na al'adu tsakanin ƴan kasa a cudo kuma ana yin muhawara da dama a cikin wannan lokacin da ake dauka ana yi wanda duka kan al'amuran kasa kenan wannan abubuwa ne wanda vraiment suna da alfanu wanda ya kamata a ce an bunkasa kuma vraiment abin da ya rage ma wannan sallah ta bana armashi ma shine irin wannan da saduwa da ake ta sada zumuncin ƴan kasa babu ita
Tamar Abari muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger
yanzu kuma bar mu sake komawa Najeriya inda ra'ayoyi suka bambanta tsakanin ƴan kasar kan rigakafin coronavirus bayan kiran da gwamnatin kasar ta yi na bin ka'idojin kare kai daga cutar a yayin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke ci gaba da wayar da kan al'umma da gargadi akan yadda za su kare kansu daga kamuwa daga wannan cutar bisa ga ka'idojin masana kiwon lafiya ra'ayin wasu ƴan kasar sun bambanta game da annobar da kuma rigakafin ta wakilin muryar Amurka Halima Abdurrauf ta aika muna da ƙarin bayani
Monica Jacob, ma'aikaciyar jinya asibitin gwamnati da ke garki Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, ta yi bayani akan bin ka'idojin kare kai a cikin al'umma.
Ka'idoji akan coronavirus sun dai a cikin gari ne. Ana dan kokari zaki ga a cikin mafi yawa kadan ne suke bin ka'idodin shi. Amma mu tunda muna aikin kiwon lafiya muna cikin asibiti idan suka zo sai sun saka face mask sai sun wanke hannu kafin su shigo kuma sai mun dubi zafin jikin su. Gaskiya mafi yawa ba su saka takunkumin fuska. Sai dai in yanzu da aka ce kuma koronan kin san ya sake ya sako ni face ya dawo so shine killer za sa amma da haka din ma kai da kake sawon a cikin mutane sai a maka ganin kai kake so ka kawo corona time an kawo vaccine na corona din shi ma idan aka gaya musu amfanin shi kuma idan baka yi ba illan shi kin ga muka wayar musu da kai za su yadda su so jama'a ya kamata su yi hatara su kiyaye wayannan dokokin
wasu ƴan Najeriya sun bayyana ra'ayoyin su game da rigakafin da ake kokarin shigowa da shi kasar Ahmad Rabu shine sarkin askar Najeriya
an samu bambanta ra'ayi kuma kamar mu itatuwa irin na gargajiya ba za mu so lalle a kama na wani rigakafi daga kasa daban ba bayan mu nan muna da shi babban abin da yake kamata kawai gwamnatin kasar mu ta mai da hankali da neman masana itatuwa su zauna su bincike akan wannan al'amari tunda mata mafita don magana da ba gidanka je kana aro a wurin wani bakai daidai ba kuma in kare na naka na gida sai ka je ka siye wani abin da ba zai amfani ka ba
sunana Usman Adamu daya a cikin kashi 100 kashi 99 ba sai idan yanzu misali mutun yana da iyaye kai da kake tunanin cewa in ta kama ka har zaka zo ka warke baka sani ba to in ka ka iba ka shiga cikin gida kana da iyaye to har in kana son iyayenka dole ne ka kare kanka da wannan abin saboda kar ka je ka shafa musu at the end of the day su mutu ka kare su iyaye
a bangaren gwamnati jagorar committee na musamman akan yaki da cutar corona virus Dr. Sani Aliyu yayi bayani akan karuwar cutar covid a kasar
gaskiya lambobin da suke tashi abin bai mana dadi ba to amma in aka duba aka gani a cikin sati bi sati uku da ya wuce irin taron jama'an da aka rinka samu wanda kwata-kwata mutane ba sa lura kaidojin da aka saka sun watsar da su dole ya kasance wannan cutar dama tuntuntun mun fada ba wai ta ce bane har yanzu tana tare da wannan mugun ciwo ne kuma gwamnati ba ta zauna haka nan ba tana kallo mutane na kama wannan cutar suna shan wahala dole gwamnati za ta fito da tsari mun na da abin da jihar Kaduna suka yi kuma mun ma za mu fito da tsari a cikin kwanakin nan tunda muke ba mu taba samun mutum 5,000 ba jiya mun samu mutum 1,100 da dan kada kiran da zan yi wa jama'a shine ba abin da yafi lafiya hutun Christmas din nan da ake shiga da sabon shekara da sauransu in dai Allah ya yi muna da rai akwai wayansu za su zo nan gaba so ayi hakuri a kefe a kula
tun bayan ayyana samun rigakafin annobar coronavirus aka fara cece-kuce akan yiwuwar amincewar ƴan kasar da rigakafin a baya-bayan nan gwamnatin jihar Lagos da takwararsa na jihar Filato da wasu jiga-jigan gwamnati sun kamu da cutar ta corona banda waɗanda suka rasa ransu sakamakon annobar Halima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya
yanzu kuma sai rahotonmu na musamman daga jamhuriyar Kamaru wanda Muhammad Awwal ya hada muna
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru hakanta ya fara cin ruwa musamman ma wajen gano waɗanda suke da hannu ko suke amfani da matsayinsu na siyasa kuma suke hada kai da maharan Boko Haram waɗanda su kwashe sama da shekaru 10 suna hada-hada su a arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru yanzu dai an danko wani tsohon dan majalisar dokokin kasar ta Kamaru mai suna Bulama Mala wanda ya wakilci bangaren Mayo Saba da ke jihar Arewa mai nisa ta kasar Kamaru jama'an tsaron kasar da yanzu haka sun danke shi anda suka gurbanta shi kuma suna ci gaba da yi masa tambayoyi na musamman shi da wani babataki mai suna Talba wanda shine yake kaiwa maharan Boko Haram kayayyakin da suke nema kamar da kayayyakin abinci da kuma shanu da sauransu yanzu dai ɗan kasar da gurare suka danke shi Talba da shanu guda 10 yana kora su a cikin daji zuwa kaiwa maharan na Boko Haram bayan su laka da mishi kashi ne sai ya bayyana musu sunan mai gidansa wanda yake aikansa da waɗannan kayayyakin domin kaiwa maharan na Boko Haram duk da cewa dai a shekarar 2018 wani zama da aka yi a majalisar dokoki na kasar Jamhuriyar Kamaru shugaban majalisar Kabaye Gibran ya sanar da cewa dai a cikin masu riƙe da madafun iko ko 'yan siyasa akwai waɗansu waɗanda suke daga da mahara na Boko Haram kana daga bisani ne dai shugaban na majalisar dokokin kasar ta Jamhuriyar Kamaru ya nuna wani dogarin sa wanda yake bai yarda da shi ba kuma shi ma yana halaka ne da mahara na Boko Haram wanda har yanzu haka yana hannun jami'an tsaro ana ci gaba da yi masa bincike babban Alhaji Garba Abubakar ɗaya ne daga cikin kososhi na jami'ar FDC ko CVDM ta shugabaniya masu mulkin kasar ta Jamhuriyar Kamaru kuma jami'ar da shi tsohon dan majalisar yake bakewa yana takama da wannan jam'iyya ya mini ƙarin haske kan al'amura
na tabbatar maka cewa gwamnatin Kamaru ya kama dan majalisa mai alaka da ƴan Boko Haram. To a wanda aka yi nan kasan tuntunda ma gwamnati, president assembly ya yi maganan cewa Boko Haram a cikin al'umman mu suke. To kasan gwamnatin Kamaru ba ta hanzarin tafiyar da bushe ta ga banda zai tafiya da kare haƙƙin bil adab. To yanzu dai Abu Dubu ne ya cika, shine kaga gwamnati ta sa masa hannu da shi da wa'anda suke taimaka masa na sayar da shana shanu da wayansu kasuwanci wanda yake taimaka Boko Haram da kudi. To shi yasa kaga mutane da su ruɗu musan yadda gwamnati yake tafiyar da harkan sa ba. Gwamnati na kare bil adam dubi shi kaga duk wani lokaci haka ce wani kaza na abu kaza, gwamnati ba ta saurin tafiya kama shi. Kamar wayanda suka kashe mace, kaga san da aka ga manazari ko gwamnati suka kashe suka kama su. Kamar wanda ake musu shari'a, wanda da suka kashe borori a gargum suka kona musu gidaje, kaga yanzu ake musu shari'a. To gwamnati ta dau matakin ta lashi takobin cewa sai ta tabbatar da duk wa'anda suka yi wani kuskure akan bil adam gaban kotu. Kotu kuma sai ya ba su sakamakon abinda suka haddasa na muganci ko na kisa ko na shedanci ko wasu mugayen abubuwa da zai damu al'umman Kamaru. Jiya an kama shi wannan tsohon majalisan da masu taimaka masa, duk an kama su suna tsare, ana ci gaba da bincike. Za a samu a nemi idan da akwai wa'ansu wanda hannayen su yake cin wannan al'amari, za a dauke su ko a cikin gwamnati suke ko a cikin majalisa suke.
Alhaji Aldanash dan jam'iyyar adawa ne na SJF ta ni da furungi, shi ma ga abin da yace
ko mu ce a cikin gwamnatin din da ko mutanen wadanda suke taimaka ma irin wadannan mutanen na Boko Haram, kada mu soma ma da wannan tsohon dan jama'iyyar RDPC, wato tsohon wakili kenan a majalisar dokoki, wanda kuma a yanzu haka ma yana da matsayi kwarai da gaske a committee central, wato mamban shi wannan tuciyan wannan jama'iyyar ne, wato RDPC, wato ana kiran shi, yana da sunan shi da nan da shi da kanin shi aka same su za su kai shanu da kudade da abinci, za a kai shanu a bisa babu kwara. Ai kan ku manta irin abuwaka yana daga cikin sakacin gwamnati baba yau gabaye gare da yake magana. Ai farko wanda ya fara yin wannan ai shi ne, ai da aka kama waɗansu turawa Ibrahim da shi da matan shi da dan shi, wai kai kudi gabaye shi ya kai kudi, shi ya kai kudi ya je bayar aka fito da su, wato ya san inda suke kenan. Ai ya san inda suke ba, da aka tafi da kungiyar mutan da suka je ai aje su ya gidan shi, shi kadai ya tafi ya kai kudi kuma ya fito da waɗannan turawa din. Irin waɗannan abubuwan suna faruwa kware daga sai wancan bare da aka samu cewa ƴan sanda sun kashe mata da yaya. Ai minista ba watsa labarun kasar Kamaru fitowa ya ce ba a Kamaru aka yi wannan al'amarin ba, wannan al'amarin nan a Mali aka yi shi. Bayan haka ne shugaban kasa da kan shi fito ya ce a gaskiya ne abin nan a Kamaru aka yi shi, kenan aka ce muna an kama su za a yi bincike, za a sa abin da ake kamar wannan din yanzu haka an ce yana hannun gendarma, ana bincike a kai, ana so a san gaskiyan al'amarin. Da ƙarshe za a ce maka bai komai ba ko kuwa a samu mu yi bacci mu yi zauna kawai muna ta jira, shi kenan shi ga magana din ya fice. A ga gangara ma ka je ta shashi ji wannan inda ake ta shari bangare Ingilishi, a za ka samu irin abubuwa ka suna faruwa kwarai da gaske. Ina wannan ita mai gadin gidan kurkutu na fursuna waɗanda aka yayyanka ta aya, ake kiranta aya a wanene Filimon, da aka yayyanka ta aka ce an kama waɗannan mutanen, an kama su a kowane lokaci an kai su kotu, har yanzu babu wani shari'a, babu sunan su ma ba mu san ma abin da suke ciki. Bayan haka aka samu kisa da aka yi a wani ƙauye da ake kiran shi Gargud, a Gargud na haka aka kashe mutane sama da 50 mutanen farin hula, har yau aka ce an kama waɗannan mutane.
Barista Mahmud ya yi mini ƙarin haske kan yadda za a yi da tsohon ɗan majalisa mutum da idan aka same shi da hannu dumu-dumu a cikin al'amarin.
Abin da za a fara yi za a wato su a shugabansu da wajen yin shari'a, kuma mun san dokan ɗin a yi wannan babu guda biyu. Wato a cikin su ƴan masu sassautarwa ƴan juyin mulki ne a ƙasa, domin Boko Haram kan an san me suke nema dama. To saboda haka idan aka sashi a cikin wannan to shari'an kisa ne ai. Amma kuma da yake mun bayyanar cewa ƙasan Kamaru shari'an kisa na nan, amma kuma shaida izinin mai ƙasa ake yin wannan kisan din, tunda kuma shi mai ƙasar nan yake nan bai taɓa ba da wannan izinin din ba. To shi sa wannan za a yi masa dai shari'an kisa, to amma kuma je zaman fursa ne ba za a kashe shi ba.
Na da mijinta bakin jami'an tsaro na ɓangaren jihar Arewa mai nisa, amma abin ya faskara. An da yanzu haka waɗanda ake zargin su da haɗa kai da maharan na Boko Haram suke zaune, ana ci gaba da neman bayanai na sirri a bakin su. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta shirya zaɓe domin karɓan baƙi da za su shigo ƙasar, musamman ma waɗanda za su buga gasar shan na cikin gidan nahiyar Afirka, wanda za a fara bugawa ranar 6 ga watan Janairu shekarar 2021. Ko Suleimani ya mana ƙarin haske kan tarbar baƙin da za a yi da kuma irin shirye-shiryen da aka kammala a ƙasar Jamhuriyar Kamaru.
Malam Awal Garba, game da wasan shan da za buga a ƙasar Kamaru nan da kwanaki kaɗan, shi mu ce aski ya zo gaban goshi ba komawa da baya. Gwamnatin Kamaru sun yi ƙarshen bincike da kallin filayen da za buga wasa, sun tabbatar aiki ya kammala, an kammala aiki. Waɗansu kurakuran da suka saura su ma an kammala. Yanzu dai muna jiran, ana ƙasan Kamaru na jiran bakinta ne don a fara wannan wasan a January 16. Prime Minister ƙasan Kamaru ya yi tafiye-tafiye na birnayen da za buga wannan wasan, kaman Yaounde, ya je Stade Amadou Ahidjo, ya gani komai an kammala, ya zo birnin Douala inda akwai group biyu, akwai inda za a buga a Stade Japomo da aka gina sabon gini, da kuma shi Stade Onisport Bipanda da shi ma aka yi masa koskarima, aka sake bashi wani hange, da kuma birnin Limbe da Boya, da can ma ya je ya gani ya ga aiki ya ci gaba, komai an kammala. Shaidai mu ce yanzu ana jiran wannan wasan da za buga, da kuma CAF da suka bada goyon baya 100%. A ga an kammala ayyuka, a samu wani tigas ko kuma a samu wani komawa baya in wannan wasan ya zo. She mu ce muna wa Kamaru roƙon Allah ya ba su nasara, su samu su wuce. Kasan a ƙasan Kamaru ba buga league yau shekara biyu ba, ba buga wani championship ba wanda zai sa waɗannan 'yan wasan su samu wani ƙwazo, su sami wani shiri na jiran wannan wasan. Shaidai mu ce to Allah ba su sa'a, don kan preparation na wannan wasan Kamaru ba ta yi shi a kan lokaci ba, kuma ba ta yi shi a tsarin da aka saba ba. Shaidai mu ce Allah ba su sa'a.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a taƙaice.
Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da uwar gidansa Karen Pence sun karɓi allurar rigakafin ta farko ta COVID-19 kai tsaye ta talabijin a wani ƙoƙarin nuna wa jama'a cewa allurar ba ta da illa. Pence da matarsa sun karɓi allurar a asibitin Walter Reed Medical Center kusa da birnin Washington DC. Bayan allurar rigakafin, Pence ya yi magana da manema labarai, inda ya kwatanta lamarin a matsayin mako mai cike da tarihi. Yana mai nuni da allurar da ya yi. Zababban shugaban kasar Joe Biden ya faɗa wa kafar labarai ta NBC cewa yana sa ran karɓar tasa allurar cikin mako mai zuwa.
Masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan daren naku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kamun mu yi sallama da ku, bari mu miƙa sakon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga daukacin ilahirin masu sauraron mu a duk faɗin duniya, da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Yanzu a madadin abokiyar aikin nawa da ta taya ni gabatar da shirin, Hadiza Kyari, sai wadda ta daidaita mana sautin shirin, Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.